Baya ga shararren binciken waɗanda ake tuhuma da karkatar da kuɗin sayan makamai fiye da dala biliyan 2 da kuma sama da naira miliyan 600, hankalin jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ya koma kan hukumar hana fasar kwabri wato custom, ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban hukumar Diko Inde. Hukumar dai ta kai samamai gidan tsohon controller da binciken kokop don gano kuɗin da suke zargin na haramun ne, da neman inda ya dawo Najeriya daga daular Larabawa ko a ba da sammacin ta sauƙeyarsa gida. Haka nan baya ga awon gaba da shugaban hukumar ba da lasisin gidajen rediyo da talabijin na Najeriya Emeka Umba kan zargin badaƙar naira miliyan 1,015, rahotanni na nuna irin wannan bincike zai shiga ofishin tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Madisambo. Ko dai duk wannan ya shafi 'yan tsohuwar gwamnatin PDP ta Jonathan, wasu 'yan APC mai ci a yanzu sun karɓi nasu kasan, da abun har majiyoyi suka tabbatar da bazuwarsa ga sarakunan gargajiya, shugabannin addini, har ma da 'yan jarida da suka amshi kuɗi don yayata farfagandar 'yan siyasa da yanzu ake zargi da almundahana. Wani ɗan gani kashinin PDP Faruk Ahmad Gusau Shatima Rijiya da ke babban jami'i ne a arewa maso yamma na jam'iyyar ya ce rabiyar kuɗin bata kawo kansu ba.
Da haka ba account ɗin party ba, account ɗin su ne. Da haka su suka san yadda suka yi da kuɗin nan. Dan da an ba da waɗannan kuɗi, misali kuɗi ne tsalkakaku sun shiga ga ainihin jam'iyya, party ta yi amfani da su. Ya Allah ya so da mun ce wasu jahohi.
Kana nufin in sun shiga party sun zama tsalkakaku kina a bakinka?
Ba magana waɗannan na badakala ba. Ai waɗannan kuɗi shugaban ƙasa ya tura ma majalisar dokoki ta tarayya. Na su ba ya su ba shi izini za a sai makamai.
A nasa ɓangaren wazirin Katsina Alhaji Sani Lugga na ganin ɗaukar siyasa lamarin ko a mutu ko a yi rai bai taso ba, in an duba yadda wasu 'yan siyasa kan yi amfani da bangar 'ya'yan talakawa, amma da sun haye kujera sai su koma tara abun duniya.
Duk rikicin da aka yi na siyasa ɗauki shekara 5 da ta wuce, saboda Allah, ka ji a rikicin siyasa an taɓa kashe gwamna ko ɗan gwamna ko matar gwamna, ko ka taɓa ji an kashe shugaban ƙasa ko matar shugaban ƙasa ko ɗan uwan shi ma? Duk rikicin da ake na addini, ka taɓa jin wani babban limami an kashe shi na addini? Ban ci ma Boko Haram ba. Ko ka taɓa jin wani babban reverend da an kashe shi? Ashe ya kamata su kansu na ƙasa ɗin nan su yi tunani, a'a, in dai mutum da gaske yake yi, to ya hiso ya mamu shugaba ya shiga gaba mu bi shi, amma ba mu ya tura mu shi ya ɓoye gida ba. Inda gaske yake so yake tsare kabilarsa, to ya shiga gaba shi da 'ya'yan shi sai mu bi.
In za a tuna zuwa yanzu dai sanannen ɗan APC da aka kama amma aka ba da bailinsa, Brigadier General Lawal Jafaru Isa, ya dawo da naira miliyan 100. Inda shi kuma kakakin jam'iyyar adawa ta PDP Oli Sametu ya amince da amsar naira miliyan 400 cikin biliyan 1 da miliyan 400 da ake zargin ya karɓa. Metu, wanda ya sha nana ta jam'iyyarsa ta PDP tana maraba ga yaƙi da cin hanci, ya buƙaci a miƙa shi ga kotu don yin bayani filla-filla yadda ya kashe waɗannan kuɗaɗen, kamar yadda tsohon shugaba Jonathan ya ba shi umarni. Nasiru Adamali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.